أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama 2 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yazo daidai da 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 2 ga watan Ramadan, amma za mu waiwaya shekara ta 114 daga hijira, wani gagarumin yaƙi wanda tarihin addinin musulunci da tarihin nahiyar Turai ba zai manta da shi ba ya afko. Wannan gagarumin yaƙi lalle haƙiƙa yana da kyau dukkanin musulmi ya san wannan yaƙi da darussan da suke cikinsa. Yaƙi ne wanda nahiyar Turai ba za ta manta da shi ba, a gefe guda kuma yankin Andalus ba zai manta da wannan yaƙi ba. Wannan yaƙi shi ake ce da shi yaƙin bala'u shuhada'i, ko kuma yaƙin buwaite a wani ruwayar ko a yaren Turai. Wannan yaƙi yaƙi ne daga jinsa kasan an samu shuhada'u waɗanda suka yi mutuwar shahada a cikinsa, domin an kira shi da bala'u shuhada'i. Babban jagora jarumi tabi'i mai tsoron Allah Abdulrahman Al-Gafiki rahimahullahu ta'ala shi ya jagoranci wannan yaƙi, wanda wannan bawan Allah taki yana ɗaya daga cikin mutanen da sunansu ya dawwamu a tarihin addinin musulunci. Sai dai abin takaici da yawan mu ƙila ma yau muka fara jin wannan suna, balantana ma mu san irin gudunmowar da ya ba wa addinin Allah. Wannan babban tabi'i sunansa Abdulrahman bin Abdullahi bin Bashar bin Sarim Al-Ghafiqi, shi ne Abdulrahman ɗan Abdullahi ɗan Bashar ɗan Sarim Al-Ghafiqi Al-Akki, a gefe guda kuma ɗan ƙabilar Ak, wanda nasabarsa tana komawa ne zuwa wata ƙabila ta Larabawa da ake ce da ita ƙabilar Gafik, wanda wani ɓangare ne na ƙabilar Ak da take yankin Yemen, wanda dama Yemen yawancin tushen Larabawa na asali daga Yemen ne. Da za ka koma tarihin Larabawa za ka samu lallai haƙiƙa suna da alaƙa dumu-dumu da ƙasar Yemen ta yanzu, wanda yanki ne da daɗe a wajen tarihi. Wannan babban tabi'i ane masa alkunya da Abu Sa'id, kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda suka kwankwaɗi ilimi a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lallai haƙiƙa duk mutumin da ya samu tarbiya a hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to lalle ba abun mamaki ba ne ya zama nagartacce mutum nagari. Shi yasa wannan tabi'i in kana bayaninsa mutum ne adali mai tsantseni mai haƙuri mai adalci a bisa talakawansa wanda yake ba da al'amura yake taimakon al'umma duna intizari ayi muƙabil ba tare da yana jiran sai an bashi wani lada ba. Babban malamin tarihi al-Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala yana faɗa dangane da wannan babban tabi'i jarimi a cikin kasaitaccen littafinsa na Siyaru A'lamin Nubala, yace Abdurrahman bin Abdullah al-Gafiqi sai ya faɗi wannan suna nasa, sai ce Amirul Andalus, sarki ne a Andalus. Na sha faɗar Andalus shine kasar Spain ta yau gaba ɗayanta, da wani ɓangare na kasar Faransa, da wani ɓangare na kasar Portugal. A wancan lokacin su ake cewa Andalus. To Imam Zahabi ya ce sarki ne na Andalus, wa amiluha li Hisham bin Abdul Malik, sannan ya zama ma'aikaci ko gwamna na Andalus ta fuskar khalifan nan na daula ta Bani Umayya, Hisham bin Abdul Malik. Daga nan Imam Zahabi sai ya fara bayaninsa cewa shi ma ya yi ilimin hadisi, ya rawaito ilimin hadisi daga Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattabi radiyallahu anhuma, sannan Abdulaziz ɗan Umar ɗan Abdulaziz shi kuma ya yi ruwayar hadisi a wurinsa, hakanan da Abdullahi bin Iyad. Sannan Imam Zahabi ya ci gaba da cewa wa zakarahu ibnu Bashkawal, ɗan Bashkawal ya ambace shi a cikin waɗanda suka shiga Andalus daga cikin tabi'ai. To kaga shi Abdurrahman al-Gafiqi tabi'i ne, kuma ya kasance daga cikin mutanen da suka fara shiga Andalus a farko-farko. Ai Andalus asalinta ba garin musulmi bane, ba ƙasar Laraba bace, tana yankin Turawa. Farkon wanda ya fara jefa kasafarsa a Andalus shine Darif bin Malik, ya zama ya fara shiga ya gano me yake wakana Andalus. Daga sannan sai Musa bin Nusayr sai ya aike da Tariq bin Ziyad a matsayinsa na dakare komanda, da manyan jarumai suka shiga Andalus suka fara yada dinin musulunci. To shi Abdurrahman al-Gafiqi ya bi tawagar Musa bin Nusayr, domin bayan da Tariq bin Ziyad ya shiga Andalus sai Musa bin Nusayr ya ƙara jaddadawa, ya todo ta rundunar aka ƙara buɗe birane a shekara ta 93 daga hijira. To Abdurrahman al-Gafiqi yana tare da shi. To ana nan bayan lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya zama shine halifan musulmi a Siriya, kada ku manta daular ta musulunci tana Siriya, babban birnin shine Damascus kenan, amma kasashen da suke karkashin daular musulunci sun taho har nahiyar Afirka har Andalus. To Andalus tana karkashin halifanci na Umar bin Abdul Aziz, wannan khalifa adali. To a lokacin sai Umar bin Abdul Aziz sai aike wani gwarzo, wani jarimi mai tsoron Allah da ake ce da shi As-Samah bin Malik al-Khawlani, wanda wannan As-Samah ya kasance gwamna na farko-farko a Andalus. Ya tura shi a cikin watan Ramadan shekara ta 100 daidai daga hijira, yau shekara 1300 da ta wuce. Sannan Umar bin Abdul Aziz sai ya ce wannan gari na Andalus maimakon ya bi gwamnan Afrikiya, gwamnan Afirka da ke Morocco da ke Kairawan, saboda muhimmancin Andalus, sai Umar bin Abdul Aziz ya ce direct gwamnan ya dinga amsa umarni daga fadar shugaban kasa daga Syria wurin Umar bin Abdul Aziz, wanda shi As-Sama bin Malik al-Khawlani dama ya ji labarin Abdurrahman al-Gafiqi, ya ji mutumin kirki ne, kuma ya ji yana ɗaya daga cikin mutanen da suke a zauna Andalus, kuma tabi'i ne, kuma ya san cewa ya abokanci sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsoron Allah nan, mu yi kokarin kwatanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wato Abdullahi bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ma. To sam sai ya ji cewa Abdurrahman al-Ghafaqi yana zauna a Andalus. To lokacin da ya je sai ne musu zauna da shi, da ya gan shi ya yi mu'amala da shi, sai ya ga cewa ashe ganinka ya fi jinka ne, ma'ana labarin da yake ji na nagartarsa da takawarsa ashe ma kaɗan ya gani sai da ya mu'amala da shi. To a lokacin sai Samh ya ce zai ba wa Abdurrahman al-Ghafaqi mulki ya naɗa shi gwamna na wani ɓangare na Andalus, amma da yake ba mulkin ne a gabansa ba, Allah ne da manzansa a gabansa. Sai ya ƙi, sai ya ce da shi ya gaya masa wata kalma shahararriya, ya ce innama ji'itu lil jihad, ya ce ni na zo ne domin ne jihadi, abinda ya sa na bar Sham na taho Andalus kenan. Da haka a lokacin sai ya yi tarayya da shi a dukkanin yaƙoƙin da ya yi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa sai Andalus sai ta gyaru ta yi kyau, musulunci ya yaɗu a hannun Samh bin Malik al-Khawlani, wanda sai ya yi yunƙuri ya ce to ya yi wata azama da niyya, sai ya buɗe dukkanin garuruwan Turai irin su Faransa, irin su Almaniya, Germany kenan, da su Ingila da suka rage, ya ce sai ya kai musulunci waɗannan nahiyoyi, ya ce kai sai ya ma shiga ta wajen Switzerland, ya kewayo ya shigo Turkiya birnin Constantinople ta ɓangaren yamma, maimakon ya shigo shi ta ɓangaren gabas. Lokacin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dinga yunkurin buɗe Constantinople duk ta ɓangaren gabas suke shigowa, amma shi da yake ya shigo Andalus sai ce ta baya zai shigo ya buɗe Constantinople, domin harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kansa cewa wallahi sai kun buɗe Constantinople kuma madalla ga sarkin, a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madalla ga rundunar. Shi yasa shi As-Samh ya yi kokari ya biyo ta baya, ka ji malam wannan jihadi da zuciya wacce take kokarin yada addinin Allah, wanda manufarsa shine wannan kogi da ake ji da shi Al-Baharul Mutawassit, shine Mediterranean, ya mai da shi cewa kogin da dukkanin gabobinsa su zama cewa musulunci ake a wannan wurin. Da haka lokacin ji sai tara runduna, sai suka danna suka tafi Faransa, kuma a lokacin suka ci karo da wani birni na farko, suka buɗe wannan birni, suka tarwatsa mutanen, suka mai da shi birnin da ake la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai suka nufi birni na biyu. To a lokacin ne sai shugaban Faransa Charmatel da ya ga abin da ya kawo masa farmaki, sai ya kai kukansa wurin nahiyar Turai gaba ɗaya, ya ce a kawo masa ɗauki, ga Larabawa nan musulmi sun zo da barbar za su cinye ƙasashen Turai su mai da su musulunci. To a lokacin ne sai Turawa suka haɗa runduna mai tarin yawa daga kowane ɓangare na ƙasashen Turai. A lokacin aka yi wani yaƙi tsakanin musulmi da Turawa a daidai ƙofar wani gari da ake ce da shi Toulouse, wanda na ji Toulouse ɗin yana cikin Portugal. Allah kuma ya ba wa Sama nasara ta yanda yana wannan yaƙi. To sai aka cillo wani mashi da wata kibiya, wanda wannan ce ta jawo ajalinsa. Sai kwamandan kwamandoji jarumin jarumai ya faɗi ya yi mutuwar shahada. To wannan ne sai sa sai jikin mutane sai ya mutu, al'ummar musulmi da suke yaƙin, saboda sun ga kwamandansu ya yi mutuwar shahada sai jikin mutane sai ya sanyi, sai suka nemi su yi saranda, wanda dama Turawa sun ninninka su a yawa. A lokacin sai wannan Roma suka yi yunƙuri su yi wa musulmi su kuwa sallah, suka yi nufinsu ƙarar da musulmi gaba ɗaya. Allah maɗaukacin sarki, to a daidai lokacin wannan gwarzon nabu da nake tarihinsa Abdullahi Abdurrahman al-Ghafaqi, Allah sai ya fito da shi, wanda mun ce dama shi Sam ya ja shi a jiki, har ya ce zai ba shi gwamna, ya ce shi ya zo Andalus ne domin jihadi fi sabilillah. A lokacin sai ya karɓi ragama filin, sai ya ƙarfafa wa mutane gwiwa, ya yi kabbara, ya nutsar da mutane, ya sa mutane tsoron Allah, to daidaita tsari sai ga cewa a lokacin ba yake ya kamata yi ba, saboda shi yana da planin ne yake. Akwai lokacin da in aka tashi ana so ka kai farmaki ne, akwai lokacin ana so ka jaja baya ne, sai ga a lokacin bai kamata yi yake ba. Dan haka sai ya jaja baya, sai ya ce su koma andal, su koma Kurduba hatta a ƙara samun shiri. To bayan da suka koma Kurduba sai aka wayi gari babu gwamna a Andalus. To a lokacin mutane sai suka ce to ai babu wanda ya cancanta su nada shugaban musulmi, gwamnan musulmi na wucin gadi a Andalus, saboda halifa ne yake nadawa. To kafin halifa ya nado wani sabon gwamna, sai suka ce sun nada Abdulrahman Al-Gafiki. A daidai wannan lokacin dan takaitaccen lokaci ne, amma saboda ya iya mulki kuma tsoron Allah ne a gabansa, wallahi irin wa'annan ya kamata shugabannin mu su dinga koyi da su. Wai kada ka ce wai tsawon lokaci ne yake sa kai abin kirki, a abin azuci ne. A kankanin lokaci in za ka yi gyara, za ka yi gyara. Dan haka lokacin Abdulrahman Al-Gafiki ya zo, ya tarar lokacin kiristoci da suke arewacin Andalus sun fara yin tawaye, garuruwan da aka san sun fara ɓaɓɓallewa suna komawa kiristanci. Da aka sai ya yi wani yunkuri, sai ya je ya kwantar da wannan tarzoman, ya daidaita sha'anin Andalus, wanda yana da cikin aikinsa da ba za a taɓa mantawa da shi ba. Ka san na ba da misali, ina ce maka Andalus da za ka ɗauki mafaɗin Najeriya, ka ɗauki mafaɗin Andalus, za ka ga iri ɗaya ne. Kawai bambancin mu a Najeriya kudu shi ne garin wa'inda ba musulmi ba, arewa kuma garin musulmi. To Andalus akasi ne, kudu shi ne garin musulmi, arewa kuma garin kiristoci. In ka duba irin su Barcelona duk a can suke, wanda tun lokacin da musulunci ya je Andalus ai bai taɓa cin Barcelona ba. Dama ita can yar katoliya ce, ko ma menene na addinin kiristoci, haka take. To sai ya je ya tabbatar da wannan yanayi, kuma ya tabbatar musulmi sun ƙara ƙwato waɗannan garuruwan. To lokacin da Umar bin Abdul Aziz halifa asiri ya ji labari ga Abdulrahman Al-Gafiki abin da ya yi, kuma cewa ga Rumawa nan suna shiri daga Faransa, daga Turai, su zo su yaƙi Andalus, a lokacin kawai sai ce to ya naɗa Abdulrahman Al-Gafiki, saboda ya ga he is qualified, ya cika waɗannan sharaɗai. Da haka lokacin ya naɗa shi a matsayin gwamna na ainihin Andalus, wanda a lokacin ya zo ya daidaita al'amuran Andalus, kuma ya zama cewa ya daidaita mutane. Malaman tarihi suka ce abin da ya yi ya samu nasara shi ne sai ya cusa wa mutanen Andalus tsoron Allah da kuma ikilasi a aiki. Duk al'ummar da ta rasa wannan, to za ka samu al'amuran ta halace. Duk al'ummar da duk wani mulki da za a, in dai ba za a sawa al'ummar tsoron Allah ba, a daidaita mutane akan bin tsarin Allah, su bi shari'a, a kafa hizba, a kafa dukkan wasu hukumomi wa'inda za su dakile baɗala. To duk abin da za a yi wa mutane, ko mai titi, ko mai gada, ko mai waye, aikin banza ne, amma hanga ta addinin musulunci. Sai ka daidaita mutane, mutane sun zama suna tsoron Allah, to abin da ya fara yi kenan shi ne sai ji daɗin mulkin. Amma duk abin da za ka yi in baka daidaita mutane ba, mutane baka sa musu tsoron Allah ba, ma'aikatan gwamnati baka sa musu suna ikilasi ba, baka daidaita mutane da doka ta satar kayan gwamnati ba, to al'amura za su lalace. Shi sa kasashe irin su China da kasashen da suka ci gaba ba sa yadda a yi almundahana da dukiyar al'umma. Duk ƙarshen lalacewa ya koma satar dukiyar al'umma, a wawashe dukiyar al'umma, ko wasu mutane don suna riƙe da hukunci su dinga yi kansu budget, suna ba kansu kwangiloli na constituency na wane ne, suna sace dukiyar al'umma, suna ɗan sanwa al'umma kaɗan. Dole al'amura su lalace. A can in suka kamu jami'in gwamnati ko wani ɗan siyasa ya yi kisa suke yi, to sai kaga sai aka zauna lafiya, ba a sata. Amma yanzu da an yi a nan duk abin da aka yi shi kenan, in sai a kyale ka, in kaga ana farauta ka, to sai kana adawa da gwamnati. Da ka fara adawa da gwamnati bayan da kai aka yi satar da komai, za a ɗaga ma kafa. Amma kana fara ɗagawa gwamnati yatsa, sai a ce to a turo masa EFCC, a turo masa ICPC, a bincike shi, dama yana da kashi a gindi, to ba ƙasar da za ta ci gaba da haka. Shi yasa to abin da Abdulrahman Al-Gafiki ya yi kenan. Sannan me duk wanda ya ba wa mukami sai da ya ba wa zawil kifaya wa'anda suka dace su rike abun wanda za su iya ba wanda suke da hanya ba mu abin da yake lalata al'amuran mu anan shine yawancin mulki ana ba mutanen da ba su da qualification ba za su iya ba ba harkar su bace amma saboda daurin gindi saboda su ƴan party ne ƴan jam'iyya ne saboda su ƴan kabilar wanda yake mulkin ne ko ƴan local government din wanda yake mulkin ne sai a dauka sai a ba su dole al'amuran su lalace to shi Abdurrahman Al-Ghafiqi abin da yake nan kai sai ga cewa akwai wasu abubuwa da aka yi ba daidai ba ma lokacin da ana jihadi ko ana bude Andalus akwai wuraren da aka kwace cocina na nasara kuma ba akan hanyar shari'a ba domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana idan za a je yake idan aka je aka samu mutane sun dukufa a cocin su suna ibada manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ta basu a kyale su to Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Ghafiqi ya gane irin wannan kurakuran da cocikan da aka karbe su ba bisa ka'ida ba sai ya dawo da wayannan kristoci tunda suna ba da jizya ga daula ta addinin musulunci wanda daga cikin abubuwan da ba a mantawa da shi a Andalus shine yayi wata gada a birnin Kurtuba shine Kurtuba ko wanda ya gina ta a daidai wani korama ko wani ruwa na Kurtuba domin mutane su dinga bi ta kai shine fara zuwa da wannan idea tun shekara 1300 da wani abu da ta wuce yayi gada yayi fly over wacce mutane za su dinga wucewa ta kan ruwa wayan ana gaya ma kada ka roda wai turawa ne a yanzu technology din su ya jawo suke yin gada akan teku ko a'a tun zamanin daular musulunci duk al'umma musulmi sun kware wajen wannan abun wanda yayi takasaitacciya kuma a wannan lokacin duk kusan nahiyar Turai da ma duniya tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wonders of the world abubuwa na ban mamaki wanda ana ganin cewa wannan ba karamin fasaha aka zo da shi ba ta gene-gene sannan a lokacin sai ya daidaita dukkan wani rabuwar kai da ke tsakanin Larabawa da Barbar domin ya je ya tarar da Andalus akwai Larabawa akwai Muwalliduna akwai Barbar duk kabiru ne Muwalliduna su ne asalin ƴan Andalus wasu kuma sun karɓi musulunci wasu kuma suna kan addininsu amma suna shigar Larabawa da yanayi na musulunci ya tara akwai Yahudawa ya tara akwai Nasara Kiristoci da Andalus sai yayi kokari sai ya hada kansu shine ya sa musu soyayyar juna suna taimakon juna wanda wannan ne ya sa ya samu nasara shi yasa Najeriya wallahi in dai ba mu hada kai ba duk wani abu da kake tunani na ci gaba har yau sai ka ga mu mun ci baya in dai ba a cire mana dukkan wani abu na rabuwar kai ba dole al'umma in tana so ta ci gaba sai ta hada kanta shine dalilin da zaka cewa kowace al'umma sai ta ci gaba amma siyasa ce ta Turai mala Turawa ba su da kirki su suka yi wani system suka ce divide and rule suka ce ka raba kansu sai ka mulke su da suka tashi kasashen duniya sai suka raba mutanen da suke al'adarsu da addininsu da zamantakewarsu da irin abincin da suke ci da gidajensu da suturarsu duk iri ɗaya ce sai suka raba su alal misali Kurdawa kamata a yi musu ƙasa ƙwaya ɗaya amma sai suka keta su wasu suka bar su a cikin ƙasar Iraq wasu suka bar su a cikin ƙasar Turkey wasu suka bar su a ƙasar Syria da suka yi mulkin mallaka ana sane shi sa Kurdawa suke wani yanayi da sun haɗu saboda sun san tarihin Kurdawa jajirtattun mutane ne irin su Salahuddin Al-Ayyubi ne wanda ya kwato birnin Qudus daga hannun kiristoci to lalle haƙiƙa sun san ba karamin cin nasara za a yi ba karamin musulunci suna zai ba suna sanin suka yaka da suka zo nan Nijar in ka kalli ƴan arewacin Najeriya Kano Katsina Sokoto Kebbi waye duk za ga ƴan maradi ƴan da magara ƴan waye su ne masu kama da ƴan Najeriya domin musulmi ne suna Hausa ko da dai akwai buzancin da waye da sauransu suna rawani suna sa dogon riga suna abu irin na Hausawa wannan ya kamata to anan ya kamata a yi ƙasa ɗaya arewacin Najeriya a haɗa su da Nijar amma tura saboda kiyayya domin kada mu samu ci gaba sai suka raba mu ya raba kuma in ka koma in ka haɗa su da irin 'yan Togo da irin yan Benin kwatano za ka ga irinsa da jinsu ne, har karkata hular da wayar zaurinsu da idanuwan duk za ka ga iri ɗaya ne. Su ma sai suka ce ba za a hana su ba, a yi Benin daban, a zo nan a yi o a Najeriya, har ma su zo su yi mulki su dinga wahalar da 'yan Najeriya. Suka ce a yi haka. Sannan ka koma ɓangaren shashin Ibo da sauransu, su kuma sun fi kama da 'yan Kamaru. Addininsu da 'yan Kalaba da 'yan Ribas da 'yan Cross Ribas da 'yan waye za ka sun fi dacewa da 'yan Kamaru, domin akwai addini iri ɗaya. To duk ana sana aka yi wannan abubuwan, shi sa wannan yana daga cikin matakin da maƙiya musulunci suke bi domin su raba kan al'umma musulmi. Kuma kullum aiki suke, ba za su taɓa bari kanmu ya haɗu ba. Hatta ta fuskar addini da aƙida da waye da sauransu, akwai shirin da suke na ƙarƙashin ƙasa a zuwa ɗauki nauyin wani sheɗani, wani ibulishi, a sa kawai ce bai yarda da hadisai ba, a dinga turo masa kuɗi ta ƙarƙashin ƙasa. Suna sanaki haka domin a ɓata ran ahlus sunna, a ɓata ran masu san Bukhari da Muslim, duk ana sanaki haka. Mana duk makirci ne kai mu kanmu a cikin al'umma musulmi, in ka shigo ahlus sunnan sai ga zance ahlus sunna ai akwai 'yan ɗariƙa, domin 'yan ɗariƙa ba ka cire su daga cikin ahlus sunna ba, sai dai waɗanda suke kafurci masu cewa komai Allah ne, masu guluwi. Amma dai 'yan ɗariƙa masu rike tarbi, masu wazifa ta Allah da Annabi, masu bandiri na Allah da Annabi, duk ba ka cire su daga cikin zumra ta ahlus sunna ba, in ka san abin da kake a ilmance. Ka koma littafin Abdulkahir Nadi, ya yi ziyarsa ƙarni na uku, wajen shekara 1000 da wani alfarqu bainal firaq, da yayi ai dai ya sanya sufaye a cikin zumra ta ahlus sunna. In ka ga mutum to wanda ya fandare ne akan aqidarsa yake kafirci, duk mutumin da yace komai Allah ne ya kafirta, ba sufi bane ƙarya yake. Duk mutumin da ya rike wani makaluki yace shi ne tsaninsa, shi ba ruwansa da Annabi, shi ya rike, shi ma ƙarya yake, ba irin su muke magana ba. To suna sane, in ka shigo cikin mu to za ga akwai ahlus sunna, akwai sufi, akwai tijaniya, akwai qadiriyya, akwai ahlus sunna. In ka shiga qadiriyya ita ma akwai kaza, har awawo akwai takiran kaza, akwai ta kaza. In ka shiga tijaniya akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. In ka shigo ahlus sunna ita ma ka ce to akwai izala, akwai salafiya, izalan ma akwai ta Jos, akwai kuma ta Kaduna wacce ta koma ta Abuja daga baya. Sannan ka shigo ahlus sunnan kansu, sai ka ji cewa ai su ma din kansu arabiki. Akwai 'yan jami'atul islamiyya wanda su Madina suka yi, su suna kallon 'yan Sudan ko wanda suka yi karatu a Najeriya a BUK ko a ABU, suna kallon su ba malami bane. Su ma 'yan BUK suna kallon su kawai, su ma aqida kawai suka sani, ba su san fannoni na ilimi ba. Duk haka ake da an tashi abu, sai ga 'yan jami'atul islamiyya sun ware kansu a cikin ahlus sunna, ba ne ke ma magana, su daban suke, su ma wa'ancan daban suke. To wannan duk yana daga cikin makircin kada a bar al'ummar musulmi ta haɗu a haɗu. Kuma kullum ana taraddi na babu gairu babu dalili a social media, kada ka ɗauka wai haka aka bamu, wallahi akwai shiri na ƙasa, wane ya wane raddi, wane kullum ya tsoro ka, musamman yanzu a watan Ramadan ɗin nan ranka sai ya ɓaci, an samu baje kolin raddi, sai an samu topic da za a yi taiwa juna raddi. To duk al'ummar da take ga wallahi ba za ta ci gaba. Shi yasa lokacin da aka ce wancan mutsiyacin Trump wai zai kawo Najeriya hari, na ce to Allah ya ji kan Najeriya, domin kasashen da uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, yaransu ɗaya, kansa haɗe suke, an kai musu farmaki, an ci nasara kansu. To ya ga al'ummar da a cikin gida ma sun kasa haɗa kansu, a cikin gida an kasa haɗa kai. To wannan ba ƙaramin tashin haka ba. To abinda Abdulrahman Al-Ghafiqi yayi, sai ya ga cewa a Andalus akwai Barbar, akwai Mawallidona, akwai Larabawa, Larabawan ma akwai Kaisiya, akwai Yamaniya. Sai ya yi ƙoƙari ya haɗa kansu, ya sa musu kuma ƙaunar juna, shi ne suka yi aiki, shi ne sai ya tunkari wannan yaƙi da ya faru a rana mai kama irin ta yau. Ya tattara mujahidai mutum 100,000 domin a je a buɗe Faransa. Daga nan ya tunkari wannan nahiya, ya dinga shiga birni ɗaya bayan ɗaya, yana cinsu da yaƙi. Duk garin da ya je sai ya ci su da yaƙi, har sai da ya zo wani gari da ake ce da shi Bodo, wani babban birni ne a Faransa a wancan lokacin. A lokacin aka yi wani gagarumin yaƙi, Turawan nan suka tsaya tsayin daka, masu kare wannan birni suka tsaya suka kare garinsu. Amma saboda ƙarfin zuciya na waɗannan mutanen da Abdulrahman Al-Ghafiqi ya gina su, aƙidarsu ɗaya, manufarsu ɗaya, suna da teamwork, suka danna wannan gari na ainihin Bodo, kuma suka cinye shi gaba ɗaya, sarkin garin aka halaka shi. to a lokacin ne sai musulmi sai suka samu ganima mai tarin yawa, to anan matsalar musulmi ta zo. Wannan yaki da labar da labari yaki na bala'i shada, to ga problem din anan yazo. Da aka samu wannan ganima garuruwan da aka bude musamman boda din nan, sai musulmi sai suka raba rundunar su gida biyu. Rabi suna da makaman yaki, rabi kuma sun dauki ganima, sun samu ganima mai tarin yawa. Kaga an sami losing na rabin rundunar kenan. To wannan ta sa lokacin da suka danna Turai, ita rundunar da take da makamai ita ce a gaba, mai dauke da ganima kuma tana bin su. Da suka je sai Abdulrahman Al-Gafaqi sai ya shiga birnin Lyon, da zaka zana fadan Lyon a kasar Faransa, ya bude wannan garin. Lyon ya koma karkashin musulunci, daga nan ya shiga wasu buranan daban, wanda har sai da yazo mul 100 ne kadai ya rage masa ya shiga birnin Paris na Faransa. A sannan da an samu wannan, to da tarihin musulunci tun a lokacin ya canja, da an ci nasara a lokacin ne aka yi wani yaki wanda yake yakin raba gardama. A lokacin sai Charlemagne sarkin Faransa kuma sarkin Turai gaba daya sai ya kai kokon barasa wurin Papa Roma na wancan lokaci da manyan malaman Kiristoci. Tun a wancan lokaci Turai haka suka yi, da abu ya shafe su sai su tafi wajen malaman su na Kiristoci sai su kai musu kokon bara, su kuma suna da fadaji sai su yi kira a cikin mutane, sai mutane kowa ya fito domin yin jihadi. To a lokacin ne sai musulmi suka zo suka tunkari rundunar da shi wannan Papa Roma ya kira, yace duk mutumin da ya je an ba shi aljanna sayahsilu ala sikkin fil jannati, haka ya musu alƙawari zai samu sutanki, zai samu gurbi a cikin aljanna. To a lokacin ne sai Turai gaba daya suka danno. To mun ji rundunar shi Abdulrahman Al-Gafaqi gashi sun ragu ga nauyin ganima. To a lokacin ne sai aka gwabza wani yaki, wanda wannan yaki lalle hakika musulmi sun yi rawar gani, har sai da suka zama su ne suke rike da possession din, kusan 65 ko 70 possession nasu ne a wurin yakin, su suke rike da ragamar wannan yakin. Sai Turan suka ga cewa lalle din suka ban musulmi aka di yawan su, duk da sun ninka yawan musulmi za su yi musu illa. Sai suka yi wani plan, suka ce target din Abdulrahman Al-Gafaqi kada a taba kowa, wancan commandant da yake harraka su, da yake nuna musu Allah, da yake tsara su, a kashe shi. In suka kashe shi to shine target din su. Kuma suka ce wa mutanen su, wannan yakin in kuka sake aka cinye ku, shikenan Turai ta koma Andalus, ta koma garin musulmi. Wanda wani masani da ake kira shi Joseph Laban yana fara yake cewa law annal araba istawlu ala faransa, da a ce larabawa a wannan yakin sun mamaye faransa, lasarat baris markazan lil hadara wal ilm, da birnin Paris ya zama cibiya ta ilimi da civilization tun a wancan lokacin. Yace abinda yake bada mamakin ji Joseph Laban kana rajul shari fi isbaniya, lokacin da musulmi suke mulkin Andalus, mutumin da yake yawo a titi, yake yawo a hanya gama gari, yace me yaktubu wa yaqra, zaka same shi ya iya karatu da rubutu, saboda al'umma musulmi al'umma ce ta ilimi. Farkon abin da ya fara sauka alqur'ani ikra, dan haka sai yake buga wannan misali. Ci gaban civilization din ba daya bane, sai ce me wa yaqrib ash-shi'r ahyana, wani lokacin ma yana shirye bartukan waka common man a Andalus. Sai ce allazi kana fihi fil waqtin allazi kana fihi muluku urba, a daidai wannan lokaci da zaka koma Europe, Germany, kaje Ingila, kaje Austria, kaje Faransa, zaka samu sarakunan sa la ya'rifuna kitabata asma'ihim, yace ba su san ma inda za su iya rubuta sunan su ba. Wannan kaga ba musulmi ne yake faɗa wannan abu ba. Da haka dai a ƙarshe akai wannan yaki saboda ganima da ta yi tsanani. Wannan ta sa lalle hakika a ƙarshe dai sai suka farwa shi Abdulrahman Al-Gafaqi, wanda yakin an fara shi tun a farkon Sha'ban na wannan shekara 2014, kuma sai da akai kwana 10 ana wannan yaki, wanda yakin bai auku ba sai a rana mai kama irin ta yau aka gama, aka kashe wannan jarumi wanda bai kamata mu manta da sunansa ba. Daga nan ne kuma sai hankalin Turai ya kwanta. Wannan ta sa kuma musulmi sai aka tarwatsa su da suka ga cewa ga abin da ya faru a lokacin. Sai wasu daga cikin jagororin musulmi sai suka ce a janye, suka zubar da wannan ganimar suka koma da ƙari zuwa Andalus, wanda an ce Sharmatal ya yi ƙoƙarin ya bi su. Dan da ya bi su, to da ya kashe al'ummar musulmi, da tunuma an daina musulunci a Andalus da bai shekara 800 ba baya ba. Amma sai ya ji tsoro ko sun masa kofar rago ne, sai ya ƙi bin su. To daga nan ne kuma Allah ya kaddara musulunci sai da ya shekara 800 a Andalus, wanda lokaci zuwa lokaci mun ji, kuma lokacin ma za mu ji, wanda dai a rana mai kama irin ta yau wannan jagora Abdulrahman Al-Gafaki ya rasu, wanda lalle haƙiƙa daga nan ne kuma sai burin musulmi sai ya kau na akan su je su bude birnin Qustantiniya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan sa. Insha Allah za mu ji me ya faru akan Qustantiniya. Ya aka bude, an bude Qustantiniyar, waye ma ya bude wannan birnin, waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar sa ta fada akan sa. Jibi insha Allah za mu dora mu ji ya aka bude Qustantiniya. Wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma bangaren tafsiri, jiya mun kwana a ayan nan ta 36 zuwa 39 cikin suratul Nisa'i, inda muke bayanin waɗannan abubuwa, da'aimu tarbiyya, ginshikan tarbiyya da tsara al'umma, wanda insha Allah mun fara bayyana bayanai a gaba ta farko sai muka tsaya saboda lokaci. Yau insha Allah za mu ci gaba da bayani a rama me Allah yake faɗa cikin wannan ayoyi. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.
Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi masu albarka ya ci gaba da yi wa muminai wasiti da kyawawan halaye da ɗabi'u, wanda mun jijiya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ku yi tarayya da shi da wani abu, shin wannan abun gunki ne ko waninsa. Nukuda ta uku Allah sai ce wa bil walidaini ihsanan, ai ku kyautata ga mahaifanku, ta yanda Allah yake wasiti a kyautata wa iyaye ta hanyar yi musu biyayya da kyautatawa da girmamawa da ni'imta su ta yanda zaka samu Allah subhanahu wa ta'ala yana hada umarni tsakanin yi masa biyayya da kuma yi wa iyaye biyayya a wurare da yawa a cikin alqur'ani kamar wannan aya da Allah ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a hakanan akwai wannan aya da Allah ce waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ubangijinka yayi umarni ya hukunta ba za a bauta wa wani ba face shi sannan iyaye a kyautata musu wani wurin yace anishkur li wal walidayka ilayya al masir ka gode mun hakanan ka gode wa mahaifanka makoma tana gare ni wanda lalle hakika wannan biyayya ga iyaye abace da Allah yayi bayanin ta kuma idan da yana so yaga kyau a duniya lalle hakika sai yayi wa iyayensa biyayya ta yanda daga cikin irin wannan nau'i na biyayya shine kyautata musu rashin yi musu dukkan wani tawaye da rashin gaya musu magana mara dadi a rawaito babban malamin tafsiri al-imam ibn al-arabi al-maliki yana fada a tafsirin wannan aya yana cewa birrul walidaini rukunun min arkani dini bin iyaye rukuni ne daga cikin rukunan addini fil mafarudat a cikin farlan abubuwa lalle hakika wanda suke raina cewa yi wa iyaye ba wani abu bane to suna watsi da rukuni daga cikin rukunan addini wallahi in kana so ga ka ci nasara a duniya da lahira ka bi iyayenka duk mutumin da kaga ya samu cin nasara yana kwanciya yayi bacci yana cin nasara akan makiyansa da magautansa to ya bi iyayensa wato ba karamin sirri bane na cin nasara a ce ka dinga bin iyayenka wannan ba karamin abu bane da yake kara wa mutum karsashi da samun nasara a rayuwarsa ta duniya ballantana idan an je lahira wanda kuma biyayya ta su akwai biyayya da take a aikace wata kuma a baki a aikace shine ana so mutum ya dinga fada cewa yayi musu lafazi mai dadi kamar yadda Allah yake cewa fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka gaya musu bakar magana shine uff kenan sannan kuma kada kai musu tsawa wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake so mutum ya yi wa mahaifansa shi yasa malamai suka ce wasu abubuwa ne wajibabbu guda biyar waccan aya ta suratul isra'i ta faɗa na ɗaya fala taqul lahuma uffin kada ka gaya musu mafi ƙanƙantar baƙan magana ko ka ce kash ko ka ce ash ko ka ce a damme wanda wannan lalle hakika ba ƙaramin abu bane da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ɗa ya gaya wa mahaifansa sannan na biyu ladabi na biyu wala tanharhuma kada kai musu tsawa ka ce haba baba haba alhaji wanda wannan lafazai ne da suke nuna tsawa duk kada ka gaya musu waɗannan abubuwa wa qul lahuma qawlan kariman ka gaya musu magana mai dadi waqfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma sannan ka shimfida musu fukafukan kaskanci na daga jin kai ma'ana ka kaskantar da kanka gare su wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira ka ce ya Allah ka ji kan waɗannan mahaifanawa kamar yanda suka rene ni tun ina yaro wanda wannan su ne abubuwan da ake so mutum ya kula bin iyaye ba karamin abu bane daga nan Allah madaukakin sarki sai ya faɗi nukuda ta hudu shine sai yake ce ma kyautatawa izuwa ainihin ma'abota kusanci su ne ulul qurba su ne sadar da zumunci wannan ma abu ne mai muhimmanci kamar wanda suke yan uwanka ko yar uwarka ko baffanka ko kawunka ko ƴaƴansu wanda kuke da kusanci su ma ka kyautata musu bima wadda tihim ta hanyar ƙaunarsu ka ji kana san su kuma Allah ya sa kana da hali ka dinga taimaka musu kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa dai a farkon wannan sura inda Allah ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan wanda kuke roƙo da shi, haka nan ku ji tsoron yanke zumunci, wanda wannan in aka samu zumunci ya haɗu, daga nan haɗin kai yake haɗuwa na al'umma gaba ɗaya, kuma kaga gari ya ci gaba. Abinda dai Abdulrahman Al-Gafiqi yayi kenan, ya haɗa kan mutanansa aka samu waccan gagarumin nasara. Na biyar, Allah sai ya umarni da a kyautatawa ainihin marayu, yace waliyatama. Wanda za mu ga a farkon wannan sura da wasu wuraren Allah ya yi umarni a kyautatawa maraya, domin maraya abu ne wanda ya kamata a kyautata masa ta yadda za a taimake shi a jikansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ni da wanda yake ɗaukan nauyin maraya ka hataini, sai ya nuna ƴan yatsunsa guda biyu, ma'ana ya nuna haka da haka muke da shi, wanda wannan wajibi ne. Abu na shida shine kyautatawa izuwa miskinai, waɗanda suke buƙatuwa, wanda an ce al-miskin shine wanda ba zai samu abin da zai ishe shi ba, wanda ba shi da abincin shekara. Kasa akwai al-faqir, akwai kuma al-miskin. Faqiri shine wanda yake talaka, wanda yake dan kuta yau. Miskini kuma kila yana da abin da yake na sana'a, ko yana da albashi, amma baya isassa abin da zai tafiyar da rayuwarsa. Wannan ma Allah yake cewa a taimaka musu, a basu, ko kuma a yi musu bayani mai daɗi, kyakkyawan zance a mayar da su, in ba ba ce ku yi haƙuri, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, kada a yi musu tsawa, kamar yadda Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar. Wanda in aka tabbatar da wannan tsari fa, da wannan aya take magana, wannan zai sa a samu haɗin kai da al'umma ta yi daɗi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba ash'ariyawa, mutanen Abu Musa al-Ash'ari, yace hum minni wa ana minhum, yace su daga ni suke, ni daga su nake. Me suke yi? Sun kasance suna taimakekeniya tsakaninsu. In ana yunwa, mai buhu ɗaya sai ya kawo, mai kwano biyu ya kawo, mai rabin kwano ya kawo, mai gwangwani uku ya kawo, mai gwangwani ɗaya ya kawo, wanda ba shi da shi shi ma ya kawo jiki, sai a haɗa, sai a raba bisa wuya. Shi sa sai waɗannan ash'ariyawa suka yi fice, manzala kuma ya so su akan wannan, ya ce hum minni wa ana minhum, su nawa ne ni nasu ne. Wanda wannan yana nuna cewa lallai haƙiƙa al'ummar musulmi ana so su dinga samun wannan takaful ɗin, da ana samu da ba za a samu talauci a halin da muke ciki ba. Na bakwai, Allah sai ya ce wal jari zil qurba, nan ma a kyautata wa maƙoci wanda yake kusa. Gashi dai yana da maƙotantaka da mutum, kuma yana da alaƙa ta jini tare da shi, sannan kuma yana da alaƙa ta addini, shine mai haƙƙi uku. Wanda lallai haƙiƙa kyautata wa maƙota wannan abu ne mai kyau. Na takwas, sai Allah ya ce wal jaril junubi, hakanan maƙoci wanda yake da maƙotantaka da mutum amma babu zumunci a tare da shi, ba ɗan uwansa ne na jini ba. Wanda lallai haƙiƙa za ka ga musulunci ya kwaɗaitar wajen a kyautata wa maƙota. Yau fa alaƙa tsakanin maƙota ta yi tsami da yawa a wurare da yawa. Za ka ga cewa maƙoci da maƙoci ana gaba, maƙoci da maƙoci wani yana jin haushin wani. Wallahi wannan duk ba musulunci ba ne. Dole sai an dinga kauda zuciya, an dinga ƙaunar juna. Dole dama zama in aka yi sai wani ya saba wani, wani ya saba wani. Amma abin da yawancin al'umma yau suke ciki na maƙotantaka, wallahi ba sa tare da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautatawa maƙotansa ko ba musulmi ba ne. Domin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa dubo maƙocinsa ba Yahudi da ba shi da lafiya, sai da ya je duba shi ya ga ya jikinsa yake. Amma yau kai wai saboda gaba ko da wani abu da ke tsakaninka, ba ruwanka da maƙocinka baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan arawaito Abdullahi ɗan Umar ya yanka wata akuya, da ya yanka wannan akuya sai ya zama ya ce wa yaransa, wannan ɗauki ka je ka bawa wannan ba Yahudiyar maƙociyarmu, ko kuma wannan maƙocin namu ba Yahudi, ka ba shi wannan nama akuya. Yana ƙara tambayarsa sau biyu, sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari, mala'ika Jibril bai gushe ba ya neman wasiya da makoci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, yace har ne tsammani Allah zai sa ya ce gado zai kasance tsakanin makoci da makoci, makoci zai iya cin gadon makoci. Shi yasa lalle hakika wannan abu ne wanda kuma zaka samu malamai sun ce to waye makocin naka, kamar inda Imam Hassan al-Basri yace in ka irga gida 40 shine makocinka, duk wanda ya kai gida 40 makocinka ne. Amma dai malamai suka ce wannan abarwa urf al'adar mutane kawai shine, al'adar Hausa ina ne makoci, al'adar Larabawa suwaye suka dauka makoci, to abarwa abun. Amma babu zancen gida 40, wanda wannan shine abinda yawancin malamai suka faɗa, wanda lalle girman makoci yana da yawa. Kuma ina gani dole dai anan zamu tsaya, saboda ina ganin lokaci yayi, insha Allah zamu tashi. Wasahibi bil jambi, abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, bayin Allah da suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi, ka sa musu a mizanin su. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.